yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu a yanar gizo ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Biyar ga watan Agusta na shekarar 2024, shirin yau da gobe yana kasar Kamaru. Kuma kamar yadda aka sani, wakiliyarmu a can mai wannan tsadu za ta gabatar mana da shirin, inda a yau shirin zai tattauna da matasa dangane da yadda suke gudanar da rayuwarsu a lokutan hutu. Mawaƙi Junior Bango zai taya ku shakatawa da waƙar da yi ta jan hankali ga matasa samari 'yan lalle, mata da maza. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafi da girke-girke masu ƙayatarwa. Don haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe. Haka yake masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in bar ku da wakiliyar tamu a Kamaru Maimunatu Sadu, inda za ta fara da tattaunawa da baƙin matasan da ta gayyato a cikin shirin. Maimunatu gare ki.
Shirin yau da gobe na ɗauke da maudu'i mai muhimmanci, musamman game da matasa waɗanda suka je hutu duk da cewa ana ƙoƙarin dai dawowa hutu a nan ƙasar Kamaru. Wanda mun tuntuɓi matasa game da yanayi da wato suka kasance a wannan lokaci na hutu, menene suka yi, yaya suka tafiyar da zamansu na ko aiki suka yi, a'a, ko kuma dai zaman gida suka yi, ko kuma sun je koyon wata sana'ar daban. Ku biyo mu sau da ƙafa ku ji yadda wannan hirar za ta kasance tare da manyan baƙinmu.
Kwaya kusan ba ita mafi face, kwaya idan kwaya ta narke ba, ta kan samu tuya haukace, ta kan samu tuya lallace.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, manyan baƙinmu, fatan kuna nan lafiya. Ko za ku iya gabatar da kanku?
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ni ce Usaina Adama Umaru. Mun gode da wannan gayyatar mu aka yi wannan shiri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Hajiya Maimuna, ni ce Hawwa Umaru. Mun gode da wannan shiri.
To madalla da Usaina da kuma Hawawu, barkanku da zuwa. Za ku iya gaya mana a wani mataki kuke a makaranta?
Matakin da muke a makaranta ina na Andezemane University, a faculty de sciences juridiques et politiques.
To madalla manjina Usaina, Hawawu kuma a wani mataki take a makaranta a halin yanzu?
Mataki da yanke ya makaranta shekarar nan na samu ba zan shiga university insha Allah.
To madalla Mamman Dandamale, barka da zuwa, a wani aji kake a makarantar?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Hajiya Maimuna da badan ke kina nan lafiya. Ni ne Muhammad Dandamale, ni ina nan a sukul Bona Sama, lycée bilingue de Bona Sama, grade 10 nan nake.
Amma Malama Usaina, kin ce kina wato jami'a shekara biyu kenan a jami'a, wanda kike karantar wato makarantar kimiyyar shari'a ta siyasa. Me ya baki sha'awar wato karantar wannan bangare na wato kimiyyar shari'a ta siyasa?
Abin da ya bani sha'awar daukan hanyar siyasa, saboda ina so zama advocate specialized na kampanya na su kampanya.
Ato madala malama Husaina, dama ina kyautata zaton cewa kasancewa a halin yanzu wato matasa suna hoɓɓasa ne wajen wato shiga cikin siyasa, nake gani kamar cewa karantar wannan abin ka iya baki damar wato ainihin shiga siyasa, amma ke kin buƙaci wato shiga bangaren shari'a a kamfani madalla. To Hawau da take wato dabda shiga jami'a wacce ta karanci wato a halin yanzu dai ta yi jarrabawa na baccalaureate wanda a nan kasar Kamaru shine karshen wato ainihin matakin secondary zuwa shiga jami'a. To ke kuma menene kika ga zaki iya karanta yayin da idan kika shiga jami'a?
Ni kuma aikin Dr. Yanke son idan ya shiga Komi Ame University aikin Dr. Zain.
To madalla malama Hawau wacce ita tana so ta karanci likitanci ne wato yayin da idan ta shiga jami'a. A to mun san cewa a Kamaru an bada hutu na wani lokaci wanda muke gani wato komawa makaranta ya kusa. Shin zaman banza kuka yi ko dai a'a akwai hanyoyi da kuka bi wajen wato cika gurbin rashin zuwan ku makaranta, kamar ko kun kama wata sana'a ko kuma akwai wasu ayyukan da kuka wato gabatar a yayin wannan hutu, ko kuma dai a'a zaman banza kuka yi a gida?
Abin da muka yi a wannan hutun, an kira mu a duwara ta hudu, meri duwara katriyem. Mun je mun koyi yanda ake aiki a cikin meri.
To wani irin ci gaba wato kuka samu a wannan aikin da kuka yi? Hawau za ta iya ta faɗa mana wani irin ci gaba kuka samu a wannan aikin da kuka yi a ƙaramar hukumar Duwala na hudu?
Mun kawo da yawa, mun koyi yadda ake takardar haihuwa, yadda ake takardar aure, mun koyi kuma yadda ake takardar mutuwa, mun koyi ma yadda ake kula da hanyar info liberatoire.
Ni ce Husaina, saboda an ga ina yin duwa na ɗauki siyasa, ya ka tura ni aka yi affecte na a tribunal domin kwakwalwa na ya karu in karu da abin da nake yi a school, domin ya taimake ni a practice, saboda a school ana yin ikri in ji na ganin ma practice ya yake wucewa.
Madalla hana ji bayananku, kamar yadda Hawau take cewa ta koyi yin takardar aure, kamar yadda ake gudanar da wato aure da kuma yin wannan takardar haihuwa da kuma takarda na mutuwa, yayin da mutum ya mutu akwai tsarin takardar da ake fitowa da shi wanda yake tabbatar da cewa ya mutu saboda koda yana da kuɗi ko kuma wato ma'aikata za iya a taimaka wa iyalansa. Kamar yadda kuma ainihin malama Husaina take bayani, kasancewa tana karantar wato siyasa, shari'a ta siyasa, wanda ya kai ga a maimako a barta a wannan karamar hukumar, sai aka a ofishin karamar hukumar sai aka aika ta wato ainihin ofishin kotun shari'a wanda wato ke kusa da ainihin nan ofishin karamar hukumar Duwala na hudun din. Amma da lawa to kun yi namijin kokari sosai a wannan hutun din, ba ku yi zaman banza ba. To kun san yanayi da ake tafiyar da lamura, shin a wannan aikin da kuka yi akwai albashi? An biya ku albashi ko dai a'a kun je ne wato ku koyi wannan sana'ar, ku koyi wato rashin zaman banza da ake yi a gida bayan hutu wanda ya kai ga wato ku bude kwakwalwanku ta wannan bangaren din?
An biya mu albashi kuma mun koyi abubuwa da yawa a wannan hutun da aka ba mu na stage de vacances, kuma wannan albashin zai taimaki iyayenmu na biyan sukul. Shi man duwala na hudun nan yana taimaka mana saboda kowane shekara yana kiranmu mu zo mu karu kuma mu koyi sana'o'in da ake yi a wannan duwala na hudun. Muna gode masa.
An biya mu kudin kuma muna gode wa mai domin kowane shekara yana taimaka mu kuma yana kiran mu. Idan kuma muka yi aikin nan shedan ba mu dan kudi domin mu koma shi gidanmu ba wa iyayenmu su biya mana kudi su makaranta.
To madalla hakan na faruwa ne da duka matasa ko dai akwai kayyadaddun matasa waɗanda wato ake ɗauka. Saboda wasu lokutan ɗin ana maganar cewa a gwamnati musamman kamar wannan aiki da ake ba wa matasa akwai waɗanda wato ake ƙayyade su ne ba a ɗaukan talakawa sai dai wato waɗannan hukumomin suka sani waɗanda suka san iyayensu da sauransu. Shin akwai wato bayani akai da za ku iya ku yi mana?
A'a, shi wannan shugaban duwala na hudu baya bambanci. Yana ɗaukan masu kuɗi, yana ɗaukan talakawa, ya fi ɗaukan talakawa. Bambancin da yake yi ne kawai daga shekara 18 a shekara 25 ake ɗauka. Amma shi kam ya fi ɗaukan talakawa ma saboda ya taimaka wa iyaye.
To madalla malama Usaina, malama Hawawu, kun san cewa bayan idan aka ba da hutu akwai wasu matasa waɗanda su suna zaman banza ne a gida kuma ba sa aikata komai, kuma kun san yanayi da ainihi wato batun maganar shaye-shaye yawaita a makarantu da sauransu, wanda kuma har ma ana gani kamar cewa wato batun maganar shaye-shaye ya fi wato tasiri ne akan matasa waɗanda suke da kamar shekaru 15 izuwa kamar 20-25 waɗanda suke makarantar secondary, suke makarantar primary, secondary har izuwa jami'a. Shin kun fuskanci wannan ƙalubalen da ko kuna da ƙawaye ko kuma kun taɓa ji ko kun taɓa gani a makarantanku waɗanda wato aka kama da abin shaye-shaye ko kuma wato su kansu suna saidawa ko kuma suna shaye-shayen ɗin?
Salamu alaikum, ni ne Muhammadu Dandamare. A tashashin makarantarmu ni ban taɓa gani ba, don ana kula a kai kuma ba taɓa kama mutum na shaye-shaye a kan makarantarmu ba. Ko kuma angwawa ina ganin shi yara suna shaye-shaye amma ba tashashin ba ne amma mu ana control da yawa tashashin mu.
To kamar yadda a tafiyar da ake a hali yanzu gashi dai nan dan lokaci kaɗan za a koma makaranta. To wani tanadi ne kuka yi na komawa wannan makarantar ɗin? Malama Usaina, malama Hawawu da kuma Muhammad Dandamali.
Kuɗin da aka ba mu a Merin nan ya taimaka min na funci sukule, na sayan su takalma, su kaye, su riga ma, don su teni ma na koma sukul.
Tanajin da na yi na taimakawa wa iyaye na sayi su foma da mu a university da akan foma muke rubutu da foma da su stilo da kuma takalmin sabobin takalmin na komawa su ku da ɗan kayan da zan dinga sawa na komawa su ku.
In tanajin da na yi na taimaka iyayen kuɗi da aka biya mu na kawo gida da taimaka iyaye na sayan wani sabubuwa kaman Poson school da takalma sun je kajin shigar university ba zan sa tuni ba na wasu ɗinka wani su sababbin kaya.
baya kusan ba ita masifa ce na samu kuɗi na sai kaza a soya mu na zauna kaf na ɗauki yan na yayyage na ɗauki rejin ta yayyage ta samari na kayan ji mutum da ilminta ya zo kwalta ya zauna kaf a kan shirme yana biribiri a kan kwalta ya hau gola ya zauna kaf ya ɗau wannan ya ɗau wancan ya koma nan ya koma can ya zauna nan samari na kuji zancan su kwaya ne ta narke mai.
To madalla masaro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu sake koma ga Maimunatu inda za ta dora daga inda ta tsaya.
To ma sauraron mu za mu je mu saurari iyayen wasu yaran game da aikin yara bayan hutu.
Wato wani abu ne ni san ga cewa kaman ya dace ko bai dace ba, inda ya dace din kaman taimaka da ana dan taimakawa yaro ya sa tashi da kwazo da kuma ya ganin cewa yanda lamuran duniya take zai iya wani dogaro da kanshi. To na biyu inda ne yake ganin abin bai dace ba, wayansu iyaye din suna daukan wato wayannan suna amfani da shi kaga yaro ko mene a jiya saka shi to wato kaman ƴan mata a wannan liniban mai kama min kai sosai sai ga yan mata wani ba san taya suke ba sai su bi da kayan da bai kai taka kara ya karya ba amma su dawo da bakodan kuɗi iyayen kuma su dai bukatun su dai kuɗin ya shigo ne ba san taya ya aka samu wannan kuɗin ba. To kun ga ta wannan fannin din ne gaskiya ban amince da irin wannan ayyukan din ta hutu ba, da kuma ka ga ana amfani da kucikucin yara wani ba san taya ya ake ba a ba su kayan da bai taka kara ya karya ba sai su zo da kuɗin da ya wuce wannan kayan ne kuma iyayen na gari farin ciki ne suna murna da wannan ganin kamar wani abin alfahari ne. A'a, ta wannan fannin din gaskiya ya kamata iyaye su sake dubawa sosai inda akwai wani abin sana'a ne na gwamnati cewa yaro dai a cikin hutu hakan nan ko kamar sana'a abin da zai tsare shi ne bai burge shi lokacin da zai je na wani fasikanci wani shashanci hakan nan ba, amma a koyi sana'a kan shi ne fi amma a ce wai kaman ko kayan talla na ɗora ma yara kayan kasuwa su je suna jiyawa suna sayar wannan kan gaskiya abu ne da ya kamata a bincika. Amma an ba ma yaran ɗin kayan kasuwa ne to a ga abin da suka kawo ya daidaita da irin kayan da aka ba su ko dai yaya yake, ba wai ku je ku kawo kuma a cikin irin wurin kayan talla nan kun san anan yawanci ake lalata ƴan mata da yawa. To wannan abin din na ganin gaskiya abu ne da ya kamata duk dukkan mu iyaye a yi bincike sosai a kai a gani menene dace a yi.
To a gaskiya ne ra'ayina game da yaran da suke aiki bayan hutu ta wani bangaren abu ne mai kyau, domin zaki ga cewa wasu iyaye ba su da karfi da wannan dan abin da yara suke dan tafiya tallace-tallace ko kuma neman sana'o'in da suke yi ake dan biyan su, shi yake taimaka ma wasu suke biyan koda dai da wato dan takaddu da kuma wasun din ma zaki ga cewa idan har makarantun da suke biya ba makarantu bane masu tsada, zaki ga cewa da wannan kudin ake biyan makarantu suke samu su biya makaranta musamman yaran ƴan Krista a nan kasashen mu, sai dai ƴaƴan mu Hausawa ne suke nan malalata da ƙyar ne zaka ga yaran mu suna irin waɗannan abubuwa na neman sana'o'i ko kuma suke biyan makarantun su ko kuma zaki ga yaro ya sayi littattafai takaddu kenan ko da muke ci da wakaye a nan kasashen mu ko kuma nace kasar Kamaru. A gaskiya ta wani fannin kuma zaka ga ya kamata a hutu, idan aka ce hutu me yasa Bature ya fitta wato lokacin hutu, domin yara su huta, yara za su huta na dan wani lokaci musamman kaman da aka ce watanni uku, zaka iya kace yaro ya huta na wata biyu, bayan wata biyu kuma watanni ɗayan da ya sauran nan yaro zai koma makaranta ya tayar da dan abin da ya manta koda na watanni biyun da aka yi a ta da shi, kun gane ba a shiga wato kenan ake ce da wakur da repetition ko kuma da remis a niveau. To shi yasa nake ganin ta wani fannin ba shi da kyau ga waɗanda suke da wato dan hali, idan baka da hali kuma ba yadda zaka yi ka ce wani shekara mai zuwa yaro ya koma makaranta ba tare da kai tanajin kuɗin komawa makaranta ba. To amma ta wani bangare kam ya kamata idan aka ce hutu yara su huta, sai kaman wata saura wata guda a koma makaranta a saka yara a ku da repetition ko kuma ku a remi a nivo, domin waɗansu yaran din zaka ga cewa ilimin su ko kuma ɗakin da aka kai su ba su kai wannan ɗakin ba ba su kai a kai su wannan ɗakin aji ba to kun ga idan suka dan tafi wannan kur din da ake yi za ka ga cewa yaro idan ko da an rubuta shi a boko yana nan a daidai da sauran yaran din shi yasa ne nake ganin ta wani bangaren akwai illa wani bangaren kuma ba shi da illa kasancewa ya iyaye talakawa ne mu dai fatan mu ko kuma gwamnatoci su san yadda za su dinga yi na taimakama iyaye zaki ga wani an ce makarantan boko ba a biya amma zaki ga wannan makarantan shi ake biya to ya iyaye talakawa za su yi dole za su tura ƴaƴansu su je su nemi sana'o'i ko kuma su je su yi tallace-tallace domin su ma su koma makarantu kamar da ƴaƴan masu kuɗi suke abinda zan iya tofa
to masu sauraron mu yanzu dai za mu gargada zuwa wajen Hajiya Habiba mu ji me za ta saka mana a tukunya yau. Hajiya Habiba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Malama Maimuna. Kamar da muke gigirge mu na kullu yau za mu dafa kwanchaf, ana kiran shi kwanchaf. To wake ne da ake hadawa da masara. Wake ne da ake hada da masara to kaman kayan hadi ana bukatan masara kaman kona dala 100 haka sannan kuma wake a sai wake kaman ko waken jaka ko jaka da rabi da yake wake na tsada ana so wake ya dan fi yawa a ciki to yanzu masara in ana samun danyen masara mai kyau zai saurin nuna amma ko irin masaran da ake nikawa ma a yi tuwo ana yi da shi yanzu masara yanzu a kasuwa in kun saya sai ku sa a cire muku bawo ana cire bawo in an cire bawo ki dawo da shi gida ki jika shi a langan shi daban ki jika wake ma shi ma a langan shi daban yanzu in kika jika wake yana jika masara ma yana jika kamar yanzu kaman washe gari zaki dafa shi zaki iya hada su kayan hadi yau ki tattafa sashi yau duka yanzu gobe da safe sai ki dafa abinki amma shi ba a yi mishi girkin sauri yanzu da kaman kayan hadi ana bukatan tumato albasa barkono da ganyen su ganyen kamshi su citta tafannuwa da abin nan kanun fari dan kadan a ciki da poivre blanc da poivre noir ana bukatan poivre noir ma a ciki bon yanzu wake yanzu in ya jika ya kumbuwa shi a wanke wake a sa a tukunya a zuba dan gishiri a ciki a diga dan kanwa ana bukatan ma kanwa a diga dan kanwa a cikin wake a sa sha wuta da ban yana tafasa ya nuna da kyau yanzu ya nuna shi a cire shi a wanke shi da kyau a tace shi a cikin fansuwa a aje a gefe yanzu masara ma shi ma ya jika da kyau a wanke shi shi ma a sa tukunya shi ma a tafasa shi da kanwa da gishiri a tafasa shi da kyau shi ma zai nuna da kyau yayi laushi yanzu kwanjuma yanzu da an hada kayan kwanjuman su albasa tumato barkono ganyen miya da su citta da tafannuwa a hada shi a yanyanka shi a tasa a nika shi da kyau ya niko yanzu in ya niko ana bukatan busheshin kifin da ake kira bunga da kuma janga ana bukatan janga da busheshin kifi da manja kaman ko rabin leta ko leta daya ma domin wake ana dafa wake ya ji mai da kyau ana bukatan manja ko rabin leta ko leta daya yanzu a tukunyan da za a hada shi wannan kwanchaf din za a sa tukunya a wuta yanzu a dauki mai in a saka a zuba in rabin leta ne a zuba mai a cikin tukunya kada a bar mai yayi fari in ya dan soma dan fari yanzu an fara yanyanka albasa gefe sai a zuba albasa a cikin tukunya in a juya
wato man ina nan da jan shi, amma yayi zafi dai ya cire dan warin manjan din, a zuba albasa, a juya juya sa dan gishiri, yanzu sai azu a zuba konjuma in shi tumatun da aka ninnika, sai a zuba shi a ciki duka, a juya a juya. Yanzu kifin da aka gyara, busheshin kifin da aka gyara shi a wanke da janga, a zuba a ciki, a juya a juya, dauki dan magi a saka. In tumatu ya dan so, yanzu sai azu a hada, a zuba masara da wake, a hausuna shi, a hausuna, a zuba dan ruwa saboda ya nuna, ya konjuma ya shiga ciki, a juya a juya. Yanzu sai a rufe tukunya, in ya nuna da kyau ya hada jikin shi duka ya nuna, ya ana juya a kowani minti biyar, ana bude ana juya. Yanzu in ya nuna da kyau, in mai ya hawo saman, yanzu sai a ayi sai a ci shi. To barkamu da dandan
yau muna tare da ke, zaki mana kin ce wani abin shan ne shi ma aka samawa mai sauraro, me zamu yi?
To mai sauraro, assalamu alaikum. Yau zamu yi fruit and yogurt ne. Fruit and yogurt kuma uwar gida tana bukatan dan kwananta mai dan fadi da za ta yanyanka a ciki, sai kuma uwar gida tana bukatan kayan itace har wayo. Kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin,
wanda yake a lokacin ake yayin su,
ake yayin su
don ba ko na akwai lokacin mangwara ne da lemu,
yawa wani lokacin wani abin babu,
eh ko babu gwanda wani lokacin zaki ga ya kare
shi, kamma shi yafi wahalan samu. Eh muna da dan matsalan shi a arewa, don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai, kaman kin ga su gwanda, inibi, abarba, ayaba,
tufa,
lemu, tufa,
ayaba,
akwai pear, wani mai kama da gwaiba,
wannan avocado din nan da ake cin shi
a abanda shi, shi wannan yana kama da gwaiba ne, wanda in kika yi
tsala a kalakin ji shi
shi yana da dan tsawo ta sama haka, ta kasa kaman gwaiba ya nan ne ke dan haka shi, to shi ga shi ma duk in yana a lokacin da sai uwar gida ta nema, shi yasa an ce mata duka kowanne zaka nema ka yanyanka shi kaman gidan suka
to,
duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa,
to
shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala, in ta fasa kwakwa sai ta yanyanka shi, shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi, idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka fara,
ya zama fari ne,
zama fari zalla. To idan uwar gida ta gama yanka sai ta zuba a cikin roban nan da nace miki uwar gida za ta nema, sai ta zuba, idan ta zuba sai ta dauko shi ainihin yogurt kenan, sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki,
sai ta tsiyaye yogurt,
sai ta tsiyaye yogurt a ciki, yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan
da aka hada a cikin wannan
kayan itatuwa da ta yanka, kwano roban ta ko kuma acrylic, wanda
wato rubuwan da kuke ci
a turanci, yawwa a turanci, yawwa ana ta akwai shi ma ko salad bowl din, to tunda ana iya duk shi ma salad din ne, sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt dinki, sai uwar gida ta juye yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi, sai ta sa shi a fridge ya ci gaba da sanyi, idan kuma a lokacin za a sha, tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne, sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha, kowa ta zuzzuba mishi a dan kananan,
har an gama
aye an
kuma kin ga zai kayatar ga yogurt, kana kallo amma ba kana ko zaka sha shi ba, kayan marmari kana kallo suna ta zalla zalli, kuma an yanka shi iya yanda zai shiga baki babu wani matsala.
Masaro, da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau, a madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Fiona Nandudu da ta haɗa mana shirin. Hawa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC, sai an jima ku.
Yau da gobe shirin su BOA ba sai na ba.
Yau kiran kuma ta sa aikin mu ne. Kan ta barkin ci gaba tilas ne. Ku kala shashanci an sharri ne. Kan ta lokuma ta sa aikin mu ne.
Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba.
Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasa
ba su je dinkin su mutashare.